sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1941 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar Litinin 24 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Ladan Ibrahim Ayo da kuma sauran abokan aiki. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muke marhabin lale ga masu sauraro. Kakanun labarai.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wani taron gaggawa a yau domin duba yadda za a shawo kan tashin hankulin da ke karuwa tsakanin Isra'ila da Falastinu. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yana ziyarar kwanaki biyu a ƙasashen da ke sa-insa da ƙasar Qatar. ‘Yan adawa a ƙasar Venezuela sun ba da sanarwar fara zanga-zangar kwanaki biyu.
Kanun labaran kenan.
Kuma Najeriyar an ya kamata su san cewa ba komai ne da a fita a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana 40 zai kama a bakar shekau ba.
Hafsan sojin sama mai murabus Aliko ‘yan Rashid kan wa'adin kwanaki 40 da babban hafsan mayakan ƙasa Manjo Janar Yusuf Bura ta yi ya baiwa dakarunsa kan Abubakar Shekau. Wata wagar jami'an Najeriya sun ziyarci shugaban Najeriya Buhari a London. Nijar za ta fassara tsarin mulkinta cikin harsunan ƙasar. Ibrahim Alfa Amin na tafi da shirin ciki da gaskiya. Yanzu ga labaran duniya.
Masu aure, assalamu alaikum. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya yin wani taron gaggawa yau Litinin idan Allah ya yarda domin tattauna karuwar tashin hankula tsakanin Isra'ila da Falastinu. Isra'ila ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kama mutane 25 ciki ko har da 'yan ƙungiyar Hamas wanda aka yi imanin cewa sun taka rawa cikin wannan ta'asar. Faɗa ya kaure a ranar Asabar cikin tsohon birnin Kudus inda ɗaruruwan musulmai ke shiga suna ibada. Amma aka hana su abin da ya tilasta su gabatar da sallansu a wajen ginin. Wannan wuri shi ne kuma inda Yahudawa ke kira babban wurin ibadarsu. Ɗaya daga cikin abin da ya tada fitinan ko shi ne saka wata na'urar binciken ƙwaƙwaf ga mai shiga harabar.
A gefe ɗaya kuma an kashe 'yan ƙasar Jordan guda biyu aka jiwa wani ɗan Isra'ila rauni a wani harbin da aka yi jiya Lahadi a ofishin jakadancin ƙasar Jordan da ke Isra'ila. Sai dai kafofin jami'an tsaron ƙasar ta Jordan sun kisa ba da wani ƙarin haske game da wannan lamari, haka su ma jami'an na Isra'ila. Amma rahotanni sun bayyana cewa an jima wani ɗan ƙasar Isra'ila ciwo kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ruwaito. Rahotannin sun kuma ce a zaman tankiya ya ƙaru tsakanin Isra'ila da Jordan ɗin musamman a cikin waɗannan 'yan kwanakin. Tun daga lokacin da aka saka na'urar binciken mutanen nan a wurin masallacin da ke birnin Kudus wadda ke da muhimmanci ga musulmi. Saka wannan na'urar ce ya haifar da zanga-zanga a ranar Juma'a a Amman, babban birnin ƙasar Jordan.
Jiya Lahadi, shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sauka ƙasar Saudi Arabia domin ziyarar kwanaki biyu, wanda ake sa ran ya tattauna da mahukuntan ƙasar domin ganin an kawo ƙarshen ƙiƙakan da ke tsakanin Saudi da kuma wato ƙawar Turkiyya wato Qatar da ƙasashe makwabtanta. Jim kaɗan kafin ya tashi, Erdogan ya faɗa a tashar jirgin saman Istanbul cewa ba wanda ke sha'awar ganin wannan rashin jituwa ya kawo yanzu. Ya ce fata dai shi ne wannan ziyarar tasa da zai kai ta zamo mai amfani ga duka sassan. Erdogan ya fara ziyarar tasa ce a birnin Jidda, inda ya tattauna da Sarki Salman bin Abdulaziz da kuma Yarima Mohammed bin Salman. Daga nan kuma shugaban na Turkiyya zai wuce zuwa Kuwait domin ya gana da Sarki Sheikh Al-Sabah, inda daga bisani kuma ya gana da Sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Saudi Arabia, Masar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain sun katse dangantaka tsakanin su da ƙasar ta Qatar. Yanzu haka dai sun ƙaƙaba ma Qatar takunkumi ta ƙasa da ta ruwa, domin ko suna zarginta da goyawa ayyukan ta'addanci da tsauran ra'ayi baya wanda hakan ke kawo yankin cikas. Sai dai Qatar ta sha musanta wannan zargi.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yan adawa a kasar Venezuela sun bada sanarwar fara zanga-zangar kwanaki biyu cikin wannan satin domin tirsasa gwamnati ko kuma shugaba Nicolas Maduro ya soke zaben nan da ya guduri a ne ranar 30 ga wannan wata domin zaben yan majalisa game da sabon tsarin mulkin kasar. Sakace muna kira ga dokacin jama'ar kasar da kungiyoyi da su shiga cikin yajin aiki na sa'o'i 48 a ranar Laraba da Alhamis kamar yadda dan majalisar dokoki Simon Caldazilla ke cewa. Caldazilla ya ce zanga-zangar za ta biyo bayan yajin aikin a ranar Juma'a inda za a buƙaci Maduro da ya soke wannan batun zaben a hukumance. Sai dai shugaban ya yi kememe duk da karuwar zanga-zangar da ake a kasar ga wato da ma kiraye-kiraye daga sassan duniya daban-daban.
Yanzu haka dai majalisar dokokin Amurka na nan na yunkurin sawa kasar Rasha takunkumi game da rawar da ake zargin ta taka zaben shekarar 2016. Sai dai abin da ba a sani ba shine ko shugaba Trump zai sa wannan kudiri hannu. Sabon babban daraktan sadarwa na fadar White House Anthony Sakaramanci ya shaida wa gidan talabijin na CNN cewa su tambayi shugaba Trump da kansa akan wannan batu. Ya ce ina tunanin shugaban zai yanke wannan hukuncin nan ba da jimawa ba. Ita ma sakataren yaɗa labarai na fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta shaida wa kamfanin labarai na ABC cewa fadar White House na goyon bayan majalisar akan wannan batu. Fitattun 'yan majalisar dokoki daga jami'in biyu wato jami'ar Democrat da na Republican sun cima matsaya ranar Asabar wanda hakan zai hada da canje-canjen da shugaba Trump yake nema ko kuma son yayi domin samun sauki daga wannan takunkuman da kan kasar ta Rasha.
A waje ɗaya kuma sabon wakilin Amurka na musamman a ƙasar Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa ba kowa ne ke da alhakin mummunar faɗa da ake a gabashin Ukraine ba illa ƙasar Rasha. Kat Volker wadda ma'aikatar harkokin waje ta nada a farkon wannan watan domin yin shawarwarin kawo ƙarshen tashin hankali da kwashe sama da shekaru uku ana yi wadda kuma ya dalilin mutuwar mutane kusan 10,000 ya ziyarci Ukraine kwana ɗaya bayan tattaunawar da suka yi ta wayar tarho tsakaninsa da shugabannin ƙasar ta Ukraine da na Russia da Jamus da kuma Faransa. Ya ce wannan yaƙi ne ba da wasa ba mai tsananin gaske wadda yake buƙatar a gaggauta ganin an kawo ƙarshensa. Volka yana magana ne a birnin Lamaratsok a birnin da ke yankin Donetsk da wato yaƙi ya ɗaiɗaita. Labaran duniya kenan aga maji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Tomadala. Fadar shugaban Najeriya ta bada sanarwar cewa wata tawagar jami'an kasar ta ziyarci shugaban kasa Muhammadu Buhari wadda ke jinya a birnin Landar. Sanarwar ce kakakin shugaban kasar Femi Adesina ya rattaba a hannu ta ambaci gwamnan jihar Imorocha Sokoroca yana cewa da wannan ziyara da suka kai wa shugaban hakan ya kawo ƙarshen masana'antar ƙarerayi da ake ta yadawa dangane da lafiyar shugaba Buhari. Tawagar wacce ta kunshi gwamnonin jihohin Kaduna da Nasarawa da Kogi ciki har da ministoci da kuma shugaban jam'iyyar na ƙasa wato John Oyegun ta ce abinda kawai ya rage wa shugaban kamin ya dawo shine likitoci su ba shi ikon yin haka. Sun ce shugaban yana bibiyan dukkan al'amura da ke faruwa a Najeriya ganin irin tambayoyi da yake ta musu dangane da lamura da ke aukuwa a ƙasar.
Kafana ta hala sarkin dare da rana, shugaba Buhari Allah ka ba shi sauki.
Rayuwa da mutuwa, lafiya da ciwo, Allah ka
Manjo General Yakubu Usman mai ritaya wadda tsohon komanda ne a rundunar mayakan Najeriya yana marhabin lale da umarnin da babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya Manjo General Tukur Yusuf Bura ta yi bayan ranar Juma'a da ta gabata ga rundunar mayakan ƙasar cewa a kamo Abubakar Shigau shugaban Boko Haram a raye ko a mace cikin kwanaki 40. Ga abin da ya gaya Hassan Maina Kaina.
Kamar da na faɗa ne a kwanaki, ina jin koyar da abin da na faɗa ne ko yaya ne, amma dai gaskiyanta shi ne idan kar aka samu aka kamo shi kawai, ko da yake mun san shekau ɗin nan ba yau ake cewa an kama shi ba. Amma duk da haka idan dai aka samu aka kamo shi wannan shekau ɗin, ko yanzu hakan ta'adda ne. wadanne kaga suke lalle.
Shin abu ne mai yuwa sojojin Najeriya su kamo shekau cikin wannan kwanaki? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Almustapha Osoji.
Mai yuwa ne saboda shi soja ne kuma ya san menene ya kakaki da bayanan sirri ya zo musu yayin da za su yi su zaman toci a cikin kama shi ɗin domin ruwan mai rikaji ya ce a wasan jifa to tabbas suna ganin ya taka dutse domin ba haka ba ba zai ba da wannan umarni ba kila kyango akwai wani sakaci da rundunarsa take ko ko wanda suke tafi da rundunar sasa to in har bayanan sirri domin shi ne babban abin da kowane ɗan ta'adda ake yaki da shi akan bayanan sirri.
Hafsan sojin saman Najeriya mai murabus Aliko Yar Rashid Harun tsohon jami'i ne a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya.
Ko abin da ake faɗa information management a counter insurgency operation ba komai kamata a fito a faɗa ma jama'a ba kuma Najeriyan Army ya kamata su san cewa fa ba komai ne da a fito a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana 40 days kamar a bakar shekau ba in akwai inda yake kuma sun san cewa akwai inda yake bai kamata mutane su sani ba sai sun kamo shi su ga mutane akan cewa an kamo shi.
Na tambayi Farfesa Almustapha Osoji ko baya jin wannan umarni da aka baiwa sojin Najeriya na kamo Abubakar Shekau hakan ba zai sa shi shekau din ya tsere ba?
To ai bayanin sirrin da wajen guduwa kun ka duba akwai rundunar hadaka din nan da kasashe kusan guda biyar da suke bakin tabkin shafi da an yi amanna cewa bai wuce nan wuraren ba ba shakka bayanan sirrin da suke da shi cikin da ko ba su rundunar Najeriya ba wanda suke haure din za su iya kama shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah.
Su ma mazauna birnin Maiduguri sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan umarni da Janar Burata ya baiwa askarawansa kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Haruna Daudabi ya aika mana.
Ganin wannan umarni kamar sabuwar abu ne ga al'umma da ganin cewa ba kasafai rundunar sojan ka ɗauki irin waɗannan mataki ba na ɗaukan wa'adi ko kuma kawo ƙarshen wani al'amura. Hakan yasa na tambayi al'umman jihar Borno musamman ma mazauna birnin Maiduguri game da yadda suka ɗauki wannan umarni.
Sunana Mala Hassan Salisu. To wannan lamarin da mu dai mun bar Allah amma dai abu guda ɗaya da muka sani shine wato an sha faɗan cewa an kama shekau. An kama shekau to ba mu san kuma wani shekau din bane kuma su a bakin su sojoji su muke jin cewon an kama shekau ko ko an kashe shekau to yanzu kuma an ce an bada kwana 40 to mu kullun dai tunanin mu shine kawai Allah ya taimake mu wannan abubuwan ya kare kuma muna musu addu'a idan ma har shekau din ne na gaskiya to Allah ya bayyana shi sannan kuma a kama shi.
Sunana Malam Aliyu. Alhamdulillah kamar mu mutanen Borno mun sha wahala kuma har yanzu muna kan shan wahala. An ce a kawo a kama shekau nan da kwana 40 alhamdulillah Allah ya tabbatar da wannan abin Allah ya sa shine zamu samu zaman lafiya a Borno state gabaki daya ba ma Borno ba Najeriya gabaki daya.
Sunana Abubakar. To Allah ya sa dai shekau da za a kama din ya zama shine shekau na karshe don kullum sai ka ji an ce an kama shekau an kashe shekau amma tunda Hafsan sojoji ya bada go ahead akan cewa nan da kwana 40 mu addu'ar mu shine a kulli yawmin Allah sa wannan bala'in da Allah ya saukar mana Allah ya kawo karshen sa a kama shi ko kuma shi da kanshi ya kawo kanshi mu samu salama daga wajen Ubangiji.
Wasu al'umman jihar Borno kenan rundunar ta kuma buƙaci jama'a da su cigaba da samar musu da bayanai zai taimaka wajen kamo irin waɗannan yan kungiyar Boko Haram din. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu kan batun Boko Haram rahotanni daga jihar Adamawa sun bayyana cewa wani kwamandan maharba Garba Jimeta da wasu sun mutu sakamakon musaruta da ƴan bindigar Boko Haram din a wani ƙauyen da ake kira Dagu akan iyakar jihar Adamawa da Borno. Wani da ya tsallake rijiya baya a Artabun ya gaya wa Ibrahim Abdulaziz abin da ya faru.
A wani gari ana Jaddago ana gumurzun wuta shi kwamandan mai suna Bukar Jimeta sai aka same shi da kuma Umar da wani yaro ana ce Musa yana can wurin wani gari ana ce Kolamba kuma akwai yara guda biyu wani Fulani ya baba da yaronsa kuma hadarin ya fara da
to wai kaman an yi musayan wuta da wasu rahoton na cewa kaman yanka aka musu koyaya
a musayan wuta ne kaya kare amma shi komanda ya nuna akan cewa shi ba zai ja baya ba wayanda suka karayan sun ce wato tun da bamu da kaya mu tafi yace a mu shaurara mu gani to garin haka kuma sai Allah ya yi karan kwana din Bukar Jimeta ya yi yaki a kwa ina ba a tabbacin nasara a kan Bukar Jimeta ba
to koya maharba ke ji da wannan rashi na su Bukar Jimeta. Alhaji Muhammad Usman Tola shine ma shugaban kungiyar maharba na Jon Arewa maso gabashin Najeriya.
To
alhamdulillah sai a godewa Allah da abun da Allah ya yi. Allah abun godiya dole ne kuma ya faru wajibi ne akan kowa. Mu asiriye muke har yanzu mu ba fashi muna kan bakanmu.
Hai layo, shugaban maharban yace duk da wannan sadaukar da rayukansu da suke yi a yanzu ba kulawa da su. Batun da ya ce kama kare lagon wasu ‘yan sakan.
Wallahi a duk wannan abin yana faruwa ba ma samu taimako a bangaren gwamnati ko kaɗan. Sai dai muna roko ne a sa mana hannu a taimake mu a iri wannan al’amarin ya faru haka. Dole ne akwai iyali akwai kuma dole.
Kawo yanzu ma dai Tuni fa aka komo da gawakinsu gida Gombe inda ko aka yi ma jana’izarsu. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Wai wani kallamarin mutuwa na tausan kaina, ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda masu fafutukar karfafa demokuraɗiyya suka yi yunkurin fassara tsarin mulkin ƙasar kamar yadda za ku ji ci gaban wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Bayar da gudunmuwa a yunkurin da 'yan takarda suka sa gaba domin karfafa demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar. Shine babban dalilin da ya ba ma'aikatar fassara da bunƙasa harsuna CCL Nijar ƙwarin gwiwar haɗa kai da ƙungiyar ANC ta masanan doka, domin ba talaka damar morar 'yancin sanin abubuwan da ke ƙunshe cikin kundin tsarin mulki, kamar yadda kundin constitution ɗin da kansa ya yi tanadi, in ji Fatima Sahabi, daraktar CCL Nijar.
Wajen kashi 80 cikin 100 na al'ummar Nijar ba su ƙware ba bisa ga su gano menene kundin tsarin mulki yake kumshe da shi. Kuma alhali cikin tsari na demokradiyya muke, ya kamata a ce duk kowane dan ƙasa ya san menene kundin nan ya kumsa. Dan shi ne muka taimaka ga wannan kungiya ta masu kula da harakar kundin tsarin mulki, muka tattauna da su suka ce sun raida.
Ba idan dokokin cikin gida bangarorin sun amince su gudanar da ayyukan fassarar dokokin ƙasa da ƙasa da Nijar ta rattaba wa hannu, shirin da shugaban kungiyar ANC Dr. Maina Bukarkar ta yace zai ƙara tusawa 'yan Nijar kishin ƙasa.
Kamar abin da ake cewa shart da Nations Unies ko kuma wani abin da ake cewa le pacte na 66. Da duka dai abubuwa da shahi demokradiyya wato bil'adama da duka sauransu, to za mu fassara su insha Allahu a harshen Hausa, a harshen zabarmanci, kuma da harshen wato Kanuri a yanzu bugo na farko.
Ministan harkokin wajen Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba da ke nuna farin cikinsa a game da wannan aiki ya bayyana cewa tabbatuwar aikin za ta ƙara cike wani babban gibi a game da tafiyar demokradiyyar Nijar ta tsawon shekaru fiye da 20.
Inda ana samu ne a ce tun lokacin da aka bada wannan umarni yau da shekara 20 da wani abu an yi shi, amma ko da yaushe in dai gyara ne ba makara. Allah ya sa dai yanzu za a yi.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Karfe 1 da kusan minti 18 na dare ku gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun kisan gillar da ake zargin wasu 'yan kwamiti ko kuma 'yan banga sun yi ma wani matashi mai suna Zayanu Garba a garin Jega da ke jihar Kebbi, Najeriya. A shirinmu da ya gabata, kakakin shiya ta goma ta rundunar 'yan sanda mai headquarter a birnin Sokoto, SP Gali na Kamba, ya yi mana bayanin yadda suka gudanar da bincike kan wannan lamari a bayan da mahaifin Zayanu Alhaji Garba Faranshi ya kai musu kuka. A bayan da suka gudanar da wannan bincike nasu, ya ce sun mika takardun bincikensu da shawarwarinsu ga daraktan gabatar da ƙararraki a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi, wanda shi ne yake da hurumi na dubawa ya ga kowa ya dace a gurfanar da waɗannan mutanen a gaban kotu ko kuma a'a. Idan kuma ya ga yin hakan ya dace, shi wannan darakta wanda aka fi sani da DPP a takaice na jihar Kebbi shi ne yake da hurumi na zana irin tuhumar da za a yi musu a kuma gabatar da su a gaban kotu. A bayanin da 'yan sanda suka yi, sun ce sun gabatar da waɗannan mutane da ake tuhuma a gaban kotun majistire, suna neman da kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare su ko kuma a je a tsare su a gidan kurkuku har kafin su 'yan sandan su kammala dukkan binciken da suke gudanarwa, su kuma miƙa takarda gaban shi daraktan gabatar da ƙararraki na jihar Kebbi wanda zai gurfanar da su a gaban kotu. to haka kwatsam wannan kotun magistrate da take garin Jega sai ta bayar da bailin mutanen wadanda a bayan fitowar su a cewar Mudassir Isa da ya kubuta da rai daga irin azabar da ta kashe Zayyanu sai suka shiga yi masa barazana cewar za su hallaka shi wannan al'amari na sakowa ko bayar da bailin waɗanda ake tuhuma da kisan kai da kotun magistrate ta Jega ta yi shi yasa har mahaifin Zayyanu yake zargin cewa watakila da hannun masarautar Jega a wannan lamari duk da cewa alakar da kawai aka sani game da wannan batu da masarautar ita ce wurin da aka dauki waɗannan yara aka shigar da su aka gana musu azaba har aka kashe Zayyanu wato fadar sarkin Jega sai dai kuma ya kamata a fahimci cewa wannan gida ne da sarki baya zama a ciki kuma bayanin da muka samu ma ya nuna cewar sarkin da ya gabata ma bai zauna cikin wannan gidan ba sai dai akwai mutane da suke zaune a cikin wannan gida sannan kuma a lokacin da Mudassir yake bayanin abubuwan da suka faru ya yi zargin cewa lokacin da ya gudu ya fito daga cikin zauren da aka tsare su aka musu azabar ɗaya daga cikin mutanen da yace ya gani suna maganar fitar da gawar Zayyanu shine magaji wato magajin garin Jega a bayanin nasa kafin mu je ga cikakken bayanin da daraktan gabatar da kararraki ko DPP na ma'aikatar shari'a jihar Kebbi Kabir Ali yayi mana game da yadda ake ciki kan batun shari'ar waɗanda ake tuhuma da kashe Zayyanu bari mu ji bayanin shi kansa magajin garin Jega game da wannan zargi da aka yi musu
sunana Yahaya magajin garin Jega
to a ranka dai kai ne za a ce mutum na biyu a tsarin sarauta ta gidan sarkin Kabin Jega a halin yanzu sannan kana sane da kurfin da wasu bayan Allah suka yi dangane da rasuwar wani yaro da ake zargin ya rasu hannun wasu mutane da ake tunanin yan banga ne wanda uban a cikin zargin da ya zargin masarauta da cewa kamar tana da hannu wurin kisan wannan yaro me zaka ce dangane da wannan zargin da aka yi
to da farko dai wayannan abubuwan da shi uban wannan yaro ya faɗi ne akan ra'ayin kanshi kuma ba mu mamaki saboda mun san yadda aka jawo shi ga jiki aka sa mai ra'ayi yan uba suka sa mai ra'ayi na shi sa masarauta game da wannan abin domin a bata mana sunan masarauta abin da ya faɗa ba gaskiya bane wannan masarauta ba ta da sa hannu ga wannan abin
amma yana iddiain cewa da aka kama yaran su biyu a gidan sarki aka je aka rataye su aka kuma azabtace su
to ba gidan sarki tsohon gidan sarki ne ba inda sarki yake zaune ba domin ba wannan sarki ba ko sarkin da wannan sarki ya gada bai zauna wannan gida ba tun lokacin dodo babu wanda ya koma zama wannan gidan don haka ba gidan sarki bane tsohon gidan sarki ne na fada
to me kai yan banga da su waɗanda ake zargi a ciki
yan banga da suka je nan suka zauna akan gidan ba sarki bai ciki akwai mutane da yawa da dama ciki shi a dalilin zaman yan banga wurin tunda yan banga yan unguwan ne basu tambayi izinin kowa basu yin ba sun dai san akwai dakuna wanda asafiya suka je suka shiga to kaga tunda aiki ne suke ma al'umma ba a korasu akwai mutane a gidan masu aure da dama akalla akwai daki ya kai 25 kowane daban-daban babu dan sarauta cikin gidan duka talakawa ne aka ba wurin da matan su kowa da mata ne da diyani suna cikin wurin dalilin da yasa ya sawo masarauta domin an tusa mai wannan ra'ayi su yan uba su samu biyan bukatar su shine suka yi amfani da shi
in kace yan uba su aka ke nufi
yan uba kamar yan sarauta abokan jayayya saboda shi wannan ba Allah shi wannan sarkin Kabe ya nemi sarauta da yan uba sama ga su 35 daga cikin su shi dai Allah ya ba don haka ya gamu da kalubale na adawa kuma wannan adawa bata sa yayi samu tasgaro ga jagoranci na mulkin shi ba to shine suke gani ya na za su yi su jawo su abubuwa su dishi
to yanzu tunda wannan al'amarin ya zama haka kamar an musanta ko akwai wani mataki kenan da masarauta za ta dauka idan har ta dauka wannan bata suna ne za a yi mata kenan
babu wani abu da masarauta za ta dauka ko abin da yake wannan suka yi mana babu abin da za mu yi musu illa mun basu ga Allah
magaji kana daya daga cikin waɗanda shi daya daga cikin yaran ya ambata na cewa ya ganka kana da hurko akwai alaka tsakaninka ko masarauta da su waɗannan yan bangan da ake gani kamar yaran sarki ne kamar da shi yayi korafi
babu wata alaka iyaka waɗannan yan bangar da suke gani lalle unguwar mu suke sa'annan naje da kai kaga distance din da tsakanin gidana da wurin gidan sarki ya za in taso da gidana karhe 2 ko karhe 3 yanzu yansa ban san abin da ke faruwa ba ga lalurar matsalar yaran nan. Muna da taro na Islamiya, na hito da sahi zan zo gidan sarki mu je wajen taron Islamiya, ne ga yan sanda sun gangara cikin gari. Lokacin ne muna nan wajen sarki aka bugo muna wai abin da ke faruwa a gari.
To a matsayin ku na shugabanni, ko kuma me kuka yi ganin cewa rayuwa ta salwanta?
Mun yi mashi uban yaron, mun tausaya mishi na wannan abin, sannan kuma mun gwada ma hukuma cewa wanda duk yayi lahi ai sai a hukunta shi. Kuma hukuma ta kama yaran nan, ta je ta tsare su, kuma suna nan ana hukunta su, kuma suna karkashin kotu har ila bisa yan suna on bail.
Ɗaya daga cikin ƙorafin da yayi shine idan aka salwantar da rayuwa akan kama mutane, kuma mahiya ba a cika ba da bailin abin da ya shafi zargin kisan kai ba, sai gashi ya ga an sako waɗannan wanda shi yasa yake ganin masarauta na da hannu wurin sako su, ko kuma wataƙila rashin samun adalcinsa a kotu.
To gaskiya ni ban sani ba, ya kamata ku tuntuɓi kotu ko hukumar shari'a.
To kamar yadda na faɗa can baya, ranka dai kana cikin waɗanda shi ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ɗin ya ambaci sunanka a matsayin magaji, cewa yaga kana buga waya a lokacin da wataƙila abokin tafiyarsa ya zama babu. Me zaka ce kai kuma dangane da ambata sunanka wataƙila da aka yi? Menene hannunka a cikin wannan lamari?
Yanzu da ya hira da ku na ambata sunana, amma gaba ɗai ga labari wanda ya basuwa tsakanin police station da CID da IG office, babu inda ya mentiona ɗin sunana. Don haka yanzu da ya sako sunana, ai ko ba a sako sunana ba, aka sako sunan masarauta an sako ni.
Menene wataƙila wani shari da zaka yi na ƙarshe a cikin wannan badakala da ke faruwa dangane da kisan wannan bawan Allah?
To bamu abin da za mu ce illa muna jimami shi wannan yaron da ya rasu, Allah ya ji ƙanshi. Don haka babu abin da za mu ji, muna yi ma uwayen wannan yaron ta'aziyya, Allah ya ji ƙanshi ya rahmace shi. Mu kuma sunanmu da aka ɓata, duk wanda ya mu riga mun bashi ga Allah.
Haya magajin garin Jega kenan. To kamar yadda na yi bayani, daraktan gabatar da ƙararraki ko DPP na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi, Kabir Ali, ya yi cikakken bayani kan matsayin wannan batu na kisan Zayyano, har ma da batun bayar da belin waɗanda ake tuhumar da kotun magistrate ta garin Jega ta yi a lokacin da 'yan sanda suka gurfanar da su domin a kai su kurkuku a kulle. A shirinmu na gaba za ku ji cikakken bayanin inda aka kwana kan batun na kisan Zayyano. A madadin Murtala Faruk Sanyinna, ni ne naku Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
Muna da rahoto dangane da muhimmancin kare muhalli ganin irin ambaliyar ruwa da ake fuskanta daga Gombe cikin shirinmu na hantsi. Yanzu karfe daya da kusan minti 28 ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya yin wani taron gaggawa yau Litinin idan Allah ya yarda, domin tattaunawa akan ƙaruwar tashe-tashen hankula tsakanin Isra'ila da Falasɗino. Isra'ila ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kama mutane 25 ciki ko har da 'yan ƙungiyar Hamas wanda aka yi imanin cewa sun taka rawa cikin wannan ta'asar. Fada ya kaure a ranar Asabar cikin tsohon birnin Kudus, inda ɗaruruwan musulmi ke shiga suna ibada. Sai dai kuma a wuri ɗaya an kashe 'yan ƙasar Jordan guda biyu, aka jiwa wani ɗan Isra'ila rauni a wani harbin da aka yi jiya Lahadi a ofishin jakadancin ƙasar Jordan da ke Isra'ila. Sai dai kofofin jami'an tsaron ƙasar da ta Jordan sun ƙi su ba da wani ƙarin haske game da wannan lamari, haka su ma jami'an na Isra'ila. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa an ji wani ɗan ƙasar Isra'ila ciwo, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ruwaito. Jiya Lahadi, shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sauka ƙasar Saudi Arabia domin ziyarar kwanaki biyu, wanda ake sa ran ya tattauna da mahukuntan ƙasar domin ganin an kawo ƙarshen ƙiƙiƙan da ke tsakanin Saudiya da kuma ƙawar Turkiyyan, wato ƙata, da ƙasashe maƙwabta. Jim kaɗan kafin ya tashi, Erdogan ya faɗa a tashar jirgin Istanbul cewa ba wanda ke sha'awar ganin wannan.
To madalla, mun taka ma birki a nan. Masu sauraro, da ka Allah kawo mu ƙarshen shirin, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri, inda za ku saurari Salihu Garba da shirin da rashin ta yi. a kan bar arhaka mun na madadin ladan Ibrahim ya wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Bashir Dedone da ya kula da kin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Jan da ya rika masa anan ni sahabi Mamalizan da ka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.